الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 25 ga watan Al-Muharram shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih kafin darasi ne mu ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata sallaci a lokacin asuba kana raka'atul fajr liman yazo aka tare ikama ci gaba da sallar ka zaka yi ka gama ka bi shi ko yankewa zaka yi wasu daga cikin magabata suna ganin cewa ba zaka yanke ba sai idan ka ji tsoron raka'a ta farko za ta kuce maka wala sai ka yanke ka bi limami wasu ko suka ce kai ko da ma za ta kuce maka sai ka cika sannan ka gama sannan ka bi limami wasu ko suna ganin in a wajen masallaci ne ka zo za ka iya yi sannan ka shiga masallaci ka bi limami amma in a cikin masallaci ne bai dace ba to duka waɗannan maganganu uku da Ibn Abdul Barr Allah ya ji kansa ya bujuro da su a cikin littafinsa mai suna At-Tanhid lokacin da ya zo sharhin wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi inkari ga wasu sahabbai ko mu ce ga wani sahabi wanda an gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo yana masa inkari yana cewa as-salatani ma'a a salata ni ma yanzu salloli biyu za a ringa yi a lokaci guda manzo Allah ya ringa masa inkari akan wannan aiki da yake to dan haka wannan hadisi da shi da wancan hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idza uqimati salatu wala salata illa al-maqduba a wata riwaya fala salata illa allati uqimat to waɗannan hadisai su suka tabbatar da cewa idan kana sallah kuma wace sallah ce in dai an tada ikamar sallah to dole zaka yanke wannan sallah taka ta baci ba maganarwa cewa sai kai wani niyyar yankewa ko kai wata sallama sallar ce ta baci don haka wannan sawa'an wata salla ce ta daban ko kuma kasancewar raka'atul fajr ce ko wata nafila ta daban indai an tada ikamar salla dole zaka yanke kabilima in ka riga kai wannan salla in ma ka bi shi da niyyar nafila ko kuma ka yanke ka fita daga masallaci ka je can kai sallar ka ko kuma in an gama ka zo kai don haka dai a takeice ba maganar cewa in ka ji tsoron raka'a za ta kunce maka dole ka yanke ka bi amma in baka tsoron yankewa ka cika sallar ka waɗannan duka maganganu ne sai ka maida su gefe sun ci karo da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fala salata illa allati uqimat babu wata salla ingantacciya face wanda aka tada ikama dole ka yanke ka bi ko a wajen masallaci ne ba za ka tsaya ba kai bare na'am wai ga wankan janaba a kan ka ga na juma'a za ka iya jimilce su da niyya ɗaya ka yi haka wasu malamai suka tafi a kan haka za ka iya niyya ɗaya a madadin wato wanka biyu da suka wajaba a kan ka ko kuma ɗaya sunna ɗaya wajibi misali mace ce tana da janaba kafin ta yi wanka jinin al'ada ya zo mata suka ce lokacin da jini ya yanke mata tana iya yin niyya ɗaya wannan wanka da za ta yi shi a matsayin wankan janaba kuma wankan yankewar jinin al'ada ko ga lokacin juma'a yayi kana da janaba kenan za ka iya yin wanka ɗaya da niyyar shi ne na janaba kuma shi ne wankan wato juma'a illa kasancewar magana mafi rinjaye kamar yadda wasu malamai suka tafi wannan niyya ɗaya ba ta wadatarwa domin kowane ɗaya daga cikinsu wajibi ne kuma zaune yake da gindin kanshi misali da suka yi suka ce kamar ka falka ba ka yi azhar ba ka yi la'asar ba an gane ko bacci ya ɗauke ka ba ka yi azhar ba ka falka kuma lokacin la'asar ya yi shin za ka iya yi niyya ɗaya ka yi raka'a huɗu a matsayin azhar da la'asar ba za ka yi ba domin kowacce zaune take da gindin kanta don haka dai magana mafi rinjaye kowanne sai ka masa niyya kayi wanka wanda yake da musamman kuma kar mu manta dai mun faɗa mun maimaita niyya mahallinta shine zuciya don kada wani ya fahimci niyya cewa tana da mahalli akan harshe ba ta da mahalli akan harshe mahallinta shine zuciya kamar yadda ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar mana da haka qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli shay'in qadir qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wal ard wallahu bi kulli shay'in alim da fadarsa inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum don haka ba a taba samu ko a hadisi ba ifi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin lafazi da niyya akan wani aiki na ibada ko ɗaya daga cikin khalifotinsa hudu ko ɗaya daga cikin sahabbansa don haka dai a takaice kenan kowanne zaune yake da gindin kansa dole kowanne sai ka yi wanka na musamman na'am na'am wai mutum yakan iya yin sallama a hagun ko da babu kowa a malikiya suka ce ba za ka dawo da sallama a hagun kinka sai idan da mutum shi ma kuma da sharadi sai in ya samu raka'a cikakka idan bai samu ba suka ce ba za ka masa sallama ba domin su sun tafi a kan yin sallama ɗaya tak a dama to illa kasancewar iya abin da yake sunna an gane ku idan sallama biyu za ka yi ko babu wani a hagunkinka za ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda ka faɗa a damar ka sallama biyu wanda yin wannan sallama biyu dama da hagu shine iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaitawa a rayuwarsa to a sallolinsa galibi yana yin sallama biyu a dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a hagun ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, kenan wannan koda babu mutum a hagun kinka haka zakai. In ku sallama ɗaya zakai, sallama ɗaya takce zakai a damarka, assalamu alaikum ba tare da dadawa rahmatullah. Shi ma wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dadin fa'ida nau'i na uku, a dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, a hagun sai ka ce assalamu alaikum. Nau'i na hudu, a dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, a hagun sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Wani ne ne fabala ta kwaikwayon ladani? Na'am.
Kuma da rayuwa yayin da ake kiran sallah, inda ake tsaye wannan sallah.
To, tambayar ɗan uwa, wani ne ne fabala ko kuma mu ce fa'idar wato kwaikwayon ladani, mene ne ake samu na sakamakon lada? Lalle kwaikwayon ladani sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda ya ce mana idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul aw kama qala, idan kun ji ladani manzon Allah ya ce ku fadi kwatancin abin da yake fada. To dan haka hadisi na cikin sahihu Muslim, Umar Allah ya kara masa yadda ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada cewa idan ladani ya ce Allahu akbar Allahu akbar, qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar, wa idza qala ashhadu an la ilaha illa Allah qala ashhadu an la ilaha illa Allah, wa idza qala ashhadu anna muhammadar rasulullah qala ashhadu anna muhammadar rasulullah, wa idza qala hayya ala as-salah qala la hawla wa la quwwata illa billah, wa idza qala hayya ala al-falah qala la hawla wa la quwwata illa billah, wa idza qala Allahu akbar Allahu akbar qala Allahu akbar Allahu akbar, وإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله. Shi ne yake cewa ce tan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cancanta gare shi a ranar kiyama. Duk mutumin da ya kwaikwayi ladani, an gane ko, tun daga farko har zuwa ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ce tan sa ya wajaba gare shi a gobe kiyama. A wata riwaya sakamakon sa ita ce aljanna a gobe kiyama. To dan haka anan lalle kwaikwayon ladani sunna ne, kuma ga iya abin da ake samu shine shiga karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dacewa da gidan aljanna. Sai dai anan abin da zamu lura cewa faqulu mithla ma yaqul, ku faɗi kwatancin abin da shi ladani yake faɗa. Kenan inda za ku samu bambanci da shi shine a daidai hayya ala sala da hayya ala fala. Idan ya ce hayya ala sala, ba za ka ce hayya ala sala, sai dai ka ce la hawla wa la quwwata illa billah. Haka idan ya ce hayya ala fala, cewa za ka yi la hawla wa la quwwata illa billah. Sabani su da yawa suke cewa masha Allah la quwwata illa billah, wannan ba shi da asali. Sannan kuma a ƙarshe idan ya ce la ilaha illallah, iya abinda zaka faɗa la ilaha illallah, dada wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ko kuma muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wannan mai da ta gefi kari ne ba mahallin ta bane, saboda cewa fa qulu mithla ma yaqul, ku faɗi kwatancin abinda yake faɗa, tunda shi bai ƙara ba wahdahu la sharika la kuma bai ƙara ba muhammadur rasulullahi, kenan kai baya dacewa ka wuce makadi da rawa. Sannan in dadin fa'ida, in ka gama kwaikwayonsa kenan za ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Salati gare shi ko shine salatul ibrahimiyya. Sannan bayan haka sai ka yi wato shine ka roƙa masa wasila, shine Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. An gane ku? Shine manzon Allah ya ce duk wanda ya wannan ya roƙa mu wannan wasila, to manzon Allah ya ce cetona ya wajaba gare shi a ranar kiyama. To dan haka wannan shine. To amma maganar tsayuwa in ana kiran sallah, wannan baya da asali a shari'a. An gane ku? Wannan tsayuwa matsayin ta bid'a ne ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace in ana kiran sallah ka tsaya ba shar'anta mana ba haka iya abinda aka shar'anta mana farkon ladare a inda aka shar'anta mana mu tsaya sai in mun gaggawa tana wucewa muna tafiya ana zawwa da ita to za mu tsaya har ta saba da mu wannan tsayuwar ita ce ibada amma tsayuwa in ana kiran sallah wannan bid'a ne babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace a tsaya na'am
idan mutum ya samu raka'a biyu da juma'a a wace kanya ce zai yi a da
to kace in ya samu raka'a biyu da liman a wace tahiyya ce zai yi addu'a kamar misali a wace sallah magariba ya samu biyu ɗaya ta rage masa abin da ya kamata ka tambaya a wani zamani wato mutum yakan yi addu'a zama na farko ne ko zama na ƙarshe an gane ko duk da cewa in ka samu biyu ɗaya ta rage maka shi liman zama ne na ƙarshe kai kuma zama ne wanda yake na farko don haka kasancewar a wannan zama na ƙarshe wanda daga shi sai sallama a nan ne kai za ka yi addu'a domin kai ba ƙarshen sallar ka ba ne amma kuma baya hana cewa ka yi addu'a a nan an gane ku domin kasancewar wato tahiyya ta farko bata keɓanta ba da yin tahiyya akan yi tahiyya akan yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa addu'a ne muke masa muna masa fatan Allah ya ƙara masa yabo da kusaci zuwa gare shi don haka kana iya yin addu'a a nan amma mahallin da aka fi so mutum ya yi addu'a shine a tahiyya ta ƙarshe kafin ya yi sallama domin a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma Abdullahi dan Mas'ud cewa ga yanda za ka yi ka zaɓi addu'ar da tafi ƙayatar da kai wanda daman in ka lura da addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi sun keɓanta da tahiyya ta ƙarshe wanda bayan ya yi tahiyya ya ma kansa salati zai nemi tsari dangane da abubuwa guda hudu azabar wutar jahannama azaba ta kabari fitina ta almasihud dajjal fitina ta halin rayuwa da mutuwa wani lokaci yakan ƙara allahumma inni a'udhu bika minal ma'asami wal magram sannan kuma sai ya rufe da allahumma inni wannan allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhkhiru la ilaha illa ant wanda ita ce addu'a ta karshe wanda daga ita sai sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to dan haka irin waɗannan addu'o'i iya abinda ake bukata ka maida su a tahiyya ta karshe kai wannan zama naka zama ne na farko ba na karshe bane ba na'am wai dangane da addu'a ta ƙarshen arwalla ya ce ya ji wasu 'yan uwa suna cewa ana iya ƙara waje alnimin ibadikas salihin lalle iya abinda ya zo a cikin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taƙaita a kan waje alnimin almutatahhirin idan ka ce allahumma ja'alni minat tawwabin sai ka ce waje alni minal mutatahhirin amma waje alni min ibadikas salihin wannan bai zo ba a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙari ne a cikin addini an gane ko idan haka kenan maida shi gefe shine ya zama wajibi baya halatta a matsayinka na musulmi ka wuce makadi da rawa inda aka tsida ka nan ake buƙatar ka tsaya kuma wanda addu'o'in na ƙarshen arwalla ba ma ita kadai bace ba farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa idan mutum yayi arwalla ya kyautata arwallarsa a ƙarshen arwalla yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah yace za a bude masa kofofin aljanna guda takwas sai ya zaba ya darje a ranar kiyama ya ga wadda ta dace da shi ya wuce ya shiga aljanna to a riwaya ta Tirmidhi shine aka samu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sannan kuma akwai riwaya ingantacciya subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Kafaratul majlis ita ma tana daga cikin addu'o'i wadanda ake yin su a karshen arwalla. Don haka kenan waɗannan addu'o'i uku zaka iya hada su, sune iya abin da yake karantarwa ta sunna. Karin baya dacewa, amma sau da yawa bayan wannan addu'o'i akwai waɗanda suke ba da laƙanin karanta irin su inna anzalnahu ko kafana da irin su muslimatin mu'minatin har izuwa karshe, wa addu'o'i ne a karshen abulla, har ma da wata fadala da ake badawa game da su. To waɗannan duka dai ba sa dacewa. Wani yakan iya cewa to menene laifin waje anni min ibadika salihin, wanda mun yi bayani ba su ɗaya ba su biyu ba. Shi ka'ida inda aka tsaida kan nan ake buƙatar ka tsaya, an gane ko? Shi addinin musulunci ba a masa gwaninta, ba a masa gwaninta abinda ka ga ra'ayinka ya baka ka ce ka ƙara. In har haka ne kenan addinin sai ya zamanto ba shi da gaba, kowa ya zo abinda ya ga kawai ya dace masa a ra'ayin shi sai ya ƙara. Wanda mun yi misali da addu'a ta kunci wadda Al-Bara'u ibn Azim manzon Allah ya karantar da shi ga yanda za ka yi. Daga cikin lafazin addu'ar shine amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Haka manzon Allah ya koya masa. Al-Bara da zai maimaita ma manzon Allah ya ji ko ya iya, da ya zo amantu bi kitabika allazi anzalta maimakon ya ce wa nabiyyika allazi arsalta sai ya ce wa rasulika allazi arsalta. Manzon Allah ya ce masa a'a, wa nabiyyika zaka faɗa ba wa rasulika ba. Kaga nan menene wani menene bambancin rasul da nabi? Manzon Allah rasul ne kuma annabi ne. To amma da yake cikin karantarwa ta addini akwai wani sirri wanda hankalinmu yakan iya ganowa kuma yakan iya kasa ganowa. Don haka iya abinda aka tsaida ka shi ake buƙatar ka tsaya, kar ka canza, kar ka ƙara, kar ka rage, bakin abinda aka ce ka yi shi za ka yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul hajji. Mun tsaya wato ƙarshen babi na 149, babin da ke bayani game da wato mutumin da ya sauka a ziyaduwa lokacin da ya dawo daga birnin Makka idan zai shiga birnin Madina kenan. An gane ko? Kamar yadda malam ya shigo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, wanda yake cewa annahu kana idza aqbala bata bi ziyaduwa. Wato ya kasance idan ya gabaci birnin Makka, shi Ibn Umar baya shiga Makka kai tsaye, sai ya yada zango a wannan dawa da ake kiran shi ziyaduwa. Idan ya kwana aka wayi gari shi ne ya ce hatta idza asbaha dakhal, idan ya wayi gari da hantsi yake shiga birnin Makka. Kamar yace wa idza nafara, sannan idan ya dawo daga Makka zai koma gida Madina, marra bi ziyaduwa kuma sai ya biyo ta wannan dawa, wa bata biha kuma sai ya yada zango ya kwana a nan, hatta yusbiha har sai ya wayi gari. Kenan idan zai shiga Makka sai ya yada zango ya kwana. Idan ya fito daga Makka kuma zai koma gida Madina sai ya sake yada zango a wannan wuri ya kwana, sannan in an wayi gari ya kama hanyar Madina. Sai ce wa kana yadhkuru anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaf'alu dhalik, kuma Ibn Umar ya kasance yana bada labarin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka yake yi. Don haka kamar yadda bayani ya gabata, sauka a wadul muhassab da sauka a nan wato mai wannan ziyaduwa lokacin da zaka shiga Makka da lokacin da ka fito idan zaka koma Madina kenan, in har hanyar ka tananci, dan bai keɓanta da ƴan Madina ba, duk wanda hanyar garin su ta biyo ta ziyaduwa. Da hakanan lokacin da wato mutum ya je Makka, wannan madidan Madina, idan ya je Madina kafin ya shiga birnin Madina, to shi ma ana buƙatar ya yada zango a Al-Abqa wato ta birnin Madina. Dukkan waɗannan sauka a wuraren ba sa daga cikin ayyukan hajji, kamar yanda Abdullahi dan Abbas da Aisha Allah ya ƙara mata yadda suka tafi akan haka. Amma sauka a wuraren inda dama wannan sunna ne domin ka samu ladan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda shi Ibnu Umar ke yin haka, kuma yana ba da labarin cewa yanda yi haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi. To dan haka kar mu fahimci cewa mutumin da ya bar irin waɗannan abubuwa cewa akwai wani tawaya daga cikin ayyukansa na haji cewa ya bar sunna, wannan ba sa daga cikin ayyukan haji. Kamar yadda Aisha ta ce, sauka da manzon Allah ya yi awadul muhassab, wato kawai dace ne aka yi, kuma domin nan ya fiye masa sauki kenan ya tattara jama'arsa idan za a koma Madina ya fita daga nan. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran 13 da wata ya zo ya yada zango a nan wadul muhassab, ya yi azhar, ya yi la'asar, ya yi magariba, ya yi isha a cikin dare, ya gangara Makka, ya je ya yi tawaful wada, ya taso ya dawo. Da aka wayi gari daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara jama'arsa aka koma Madina. To dan haka malam sai ya biyo da irin waɗannan wurare kenan, kamar yanda can baya daga cikin aikin haji, amma an so mutun ya sauka domin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to haka irin waɗannan wurare zai yiwuwa in zaka shiga Makka ka yada zango a nan ka kwana, in an wayi gari ka shiga. Haka nan in ka fito, in ta hanyar garinku ne ana buƙatar ka yada zango a nan, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yada zango. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu tijarati ayyam al-mawsimi wal bai'i fi aswaq al-jahiliyyah. Qala haddathana Uthman ibn al-Haytham وابن جهم الأشج الفسري قال أخبرنا ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي المكي قال عمرو بن دينار هو المكي قال ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما كان ظلم أنه قال كان ظلم جازي وأكاب متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin wato saye da sayarwa, ko kuma mu ce kasuwanci a kwanuka waɗanda suke na haji. Lafazin al-mausim an ciro shi ne daga wato sima, in aka ce sima ita ce alama, don haka ita kwa haji wata ma'alamta ce wadda take ta haduwar jama'a, don haka duk wani lokaci da jama'a suke haduwa ana iya kiran shi mausim. Shi ne yake cewa babu tijarati ayyamul mausim, babi ne wanda ke bayani game da halaccin kasuwanci saye da sayarwa wato a kwanuka waɗanda suke na haji. Sai ce wal bai'i, da kulla ciniki, ko kuma ka ce da saye da sayarwa, fi aswaqil jahiliyya, a kasuwanni waɗanda suke na jahiliyya, su ma ya halatta ka je ka yi saye ka yi sayarwa a cikinsu. An gane ko, domin musulunci ba komai ba na jahiliya ya sanya kafa ya shure. Duk abin da ka sani na jahiliya wanda musulunci ya sanya kafa ya shure, to abu ne mara kyau. Amma duk wani abu wanda yake mai kyau na jahiliya, to musulunci ƙara tabbatar da shi yayi. Don haka saye da sayarwa kasuwanni kwa ba su da wata illa. Shi ne sai ya ce wal bai'i, kenan da halaccin saye da sayarwa, fi aswaqil jahiliyya, a kasuwanni waɗanda suke na jahiliyya. In aka ce al-jahiliyya shine ma qabla al-islam, abin da yake kafin musulunci. To shine nan malam ya shigo da hadisin Abdullah dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, ke cewa kana zulmajaz, yake cewa kasuwar da ake kiranta da zulmajaz wa ukab, da kasuwar da ake kiranta ukab, matijaran nasi fil jahiliyya, gurin saye ne da sayarwa na jama'a kafin musulunci. Falamma ja al-islam, wato lokacin da musulunci ya zo, ka annahum karibu zalik, ka ce sahabbai kamar sun kyamaci waɗannan kasuwanni ma'ana sun kyamaci saye da sayarwa a waɗannan kasuwanni. A wata riwaya ta Ibn Uyayna shine yake cewa ka annahum ta'assam, kace kamar suna ganin cewa sun abka kansu cikin daukan zinubi in har suka yi saye da sayarwa a waɗannan kasuwanni. Hatta nazalat, har sai da aka kai lokacin da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauka, sannan wannan tunani ya gushe musu. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, laysa alaykum junahun, Ubangiji ta'ala ya ce ba laifi a kanku, an tabtahu fadlan min rabbikum, da za ku nemi fadla ta Ubangijinku. Sai ya ce ay fi mawasimil haji, wato a wajen kenan ayyukan haji. Wannan ya ambata mana kasuwanni biyu daga cikin kasuwanni guda hudu waɗanda suka shahara a jahiliya, wanda akwai zulmajaz, akwai ukab, sannan akwai almajinna, sannan kuma akwai kubasha. Waɗannan su ne manyan kasuwanninsu. Ita wannan kasuwa wadda ake kiranta da wato zulmajaz, an gane ko, ita wannan kasuwa da ake kiranta da zulmajaz, wato da ita da ukaba. Ita ukaba ita ce babbar kasuwarsu, wanda ita wannan kasuwa tana gab wato da Arafa, an gane ko, wato tana nan kusa da Arafa, tsakaninta da Arafa duka tafiya ce wanda take ba mai nisa ba, wanda kuma kasuwa ce ta kabila ta Huzayl, wanda galibi a nan suke zauwa a yi saye da sayarwa. Sannan akwai ita majinna, ita majinna tana wani wuri da ake kiransa da Marruf Bahran, an gane ko, a nan ita wannan kasuwa take. Sannan akwai ita kubasha, ita kubasha wato ita ma kasuwa ce wadda take ta musamman, wadda ita kuma tana cikin wato tana nan wato tsakanin hanyar Makka wato da birnin Yaman. To kasancewar waɗannan kasuwanni suna da lokacin da suke ci. Idan aka ce yau watan Zulka'ada wato ya kama, kenan idan watan Zulka'ada aka ce yau ya kama, kasuwar da take fara ci wato ita ce wannan kasuwa wadda ake kiranta da yawa ita ukabu. In aka ce kamar Zulka'ada ya kama, kenan in yau wata ya tsaya, to washe gari take fara ci. Ita wannan kasuwa za ta yi tsawon kwana 20 tana ci. Ran da aka cike kwana 20, daga nan kuma sai a koma wato ita ce majinna. Idan aka koma majinna za a yi kwana 10 ana cin wannan kasuwa, kenan har izuwa ƙarshen wato watan Zulka'ada. Idan watan Zulhijja ya kama za a kwashe kwana 8 wato ana cin wannan kasuwa wadda ake kiranta da, an gane ku, za a koma kenan za a ci kasuwa wadda take ita ce Zulmajaz, ita ce za a ci ta kwana 8 kenan ga watan Zulhijja. Idan kenan ran 8 ga wata koran nan ake fita Mina, daga ran nan sai su fuskanta zuwa Mina. To wanda kasancewar ita uka kenan a jahiliya ita ce kasuwar da suke ci da sauran waɗannan kasuwanni, sai ya zamanto suna kyamar cewa a cikin ayyuka na haji su je su ringa saye da sayarwa a waɗannan kasuwanni. To shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya saukar da wannan aya, laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, Ubangiji ta'ala ya ce ba laifi a kanku, wato da za ku nemi fadla ta Ubangijinku, shi ne fi mawasimil haji, ai a lokata waɗanda suke na haji. To don haka su waɗannan sauran kasuwanni, kowace kasuwa shugaban wannan ƙabila yakan iya zuwa ya je ya ci, amma baya zuwa wata kasuwa ta daban illa ita kasuwar da ake kiranta Ukabu, wanda ita babbar kasuwa ce kudu da arewa, gabas da yamma, da talakawa da shugabanni kowa zuwa yake ya ci wannan kasuwa lokacin da aka buda ta. wannan shine abin da yake nuna mana tun ma a jahiliya kafin musulunci larabawa suna da ci gaba musamman a bangaren siye da sayarwa musamman mutanen makka su daman galibin sana'ar su shine siye da sayarwa kasuwanci fatake ne to dan haka wannan aya abinda take tabbatarwa lalle ba laifi bane ba idan mutun yana cikin ayyukan haji yayi siye da sayarwa a wannan lokaci ma ake magana wai ba ma ana maganar ba ka sayi kaya daga nan ka kai in ka tashi zauwa ka saru kaya ka zo wannan kenan min babu aula a wajen halacci to wannan ana maganar ka kai ma kaya ka kasa a wannan lokaci kana cikin aikin haji kuma kana kasuwancin ka kana siye da sayarwa to wannan duka ba laifi bane ba haka Allah ya ce mana laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ba laifi akan ku da za ku nemi fadala ta ubangiji kuma haka can ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa li yashhadu manafi'a lahum domin wato alhazzai su halarci abinda amfaninsa zai dawo gare su almanafi anan malamai suka ce manafi ne kala biyu akwai manafi ruhiya akwai manafi madiyya manafi madiyya shine kenan zaka iya sayen kaya ka je ka kasa ka sayar da su in ka tashi zauwa kuma ka sayo kaya hannu ka kawo garin ku kamar yadda in ka dauki irin yan kasashen turai da kasashen duniya musamman kasashen asiya zaka ga sun zo da kayayyaki da yawa sun baje su a nan wurin aikin haji suna sayar da su mutum zai hada kudi na mamaki a cikin irin wannan dan lokaci kadan saboda ita kasuwa tana bin yawan jama'a in dai da jamuri da jama'a duk abin da zaka kasa to insha Allah ta'ala sai ka samu wanda yake mai saya don haka kenan wannan hadisi yana nuna mana yin kasuwanci a cikin aiki na haji a lokacin na haji da ko lokacin da mutum ya tafi umra wannan duka ba laifi bane ba zaka iya kasa kaya a Mina zaka iya kasawa a Arafa zaka iya kasawa a Muzdalifa duk inda ake zuwa ana aikin haji zaka iya kasawa a cikin masallaci ne kadai ba zaka kasa ba domin saye da sayarwa a cikin masallaci wannan haramun ne don haka kenan da yace fi mawasimil haji anan sai ka tuge masallaci shi kadai ne baya halatta ka kai kayan sayarwa sannan wannan hadisi shine wasu malamai suka kafa hujja cewa mai itikafi ma ya halatta yayi saye da sayarwa duk da cewa sahabi Imam Malik irin su Aba irin su Mujahid da sauransu suna ganin karhancin haka suka ce mai itikafi zai iya sayen abin da yake daidai bukatar shi amma abin da ya wuce haka makruhi ne dan haka ita ayar abin da take nihi laifi ne ta kore amma ba ta nuna cewa dena saye da sayarwa kin shine yafi dacewa kenan abin da yafi dacewa mutun ya shagala da ayyukan shi na ibada wannan saye da sayarwa ka bari har ka gama amma in kai kuma ba laifi bane ba kenan amma barin shine yafi dacewa باب الادلاج من المحصب قال حدثنا عمرو بن حفص وابن غياث وابن غياث قال حدثني ابي هو حفص بن غياث النخعي قال حدثنا الاعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي قال حدثني ابراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود هو ابن يزيد ابن قيس النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هابت صفية رضي الله عنها ليلة النفر فقالت ما أراني إلا هابستكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرى حلقة أضافت يوم النهر قيل نعم قال فانفري قال أبو عبد الله وزادني محمد هو ابن يحيى الزهلي حدثنا مهاجر هو ابن المورع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نهل فلما كانت ليلة النفر خابت صفية بنت هيي رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدرى حلقا ما أراها إلا هابستكم ثم قال كنت خفت يوم النهر قالت نعم قال فانفري قلت يا رسول الله إني لم أكن هللت قال فأتمري من التنئيم فخرج معها أخوها فلكيناه مدلجا فقال موئدك مكان كذا وكذا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fita a ƙarshen dare daga kurin Muhassab labazin al-idlaj wato shine tafiya ta ƙarshen dare amma in aka ce idlaj wato shine tafiya kenan ta farkon dare don haka a wata nuska ana samun babu al-idlaj min al-Muhassab wanda kenan in ka dauke shi babu idlaji min al-muhassab shine kenan akan wannan hadisi na Aisha domin Aisha a farkon dare ne suka bar muhassab suka tafi zuwa tan'im domin ta dauko umra idan kwa kenan ka dauke shi al-idlaji domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar bakurin muhassab sai a ƙarshen dare kafin asuba manzon Allah ya bari ya tafi Makka domin yin tawaful wada to shine anan Aisha Allah ya kara mace yadda take cewa wato Safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinin al'ada ya zo mata lailatan nafr wato daren da ake barin Mina kenan an gane ko daren da ake barin Mina kenan annafur sani kenan ran 12 ga wata faqalat sai Safiya take cewa ma urani illa habisatakum take cewa bana zatan kaina face ni mai tseda ku ne saboda ita iya tunaninta tunda jinin al'ada ya zo mata gaya kuma aikin haji ya gama kenan shi kuma tawafi ba a yi idan mace tana jini to ga tawaful wada kenan ita iya tunaninta za ta iya tseda su tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai koma gida bai barta don haka tace ma urani bana zatan kaina illa habisatakum tace face mai tseda ku ci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada aqra halqa manzon Allah yake cewa aqra halqa wanda asalin wannan kalima kalima ce ta Yahudawa suna fada ne ga duk lokacin da mace take jinin al'ada sai su fadi irin wannan kalima idan aka ce aqra in ma ya kasance min al-aqr ne ma'ana Allah ya raunata jikinta ya raunata jikinta idan aka ce al-aqr wato shine rauni kenan a tsaga jiki ko kuma ya zamanto wato aqra Allah ya maida ta bakarara ma'ana ya zamanto ba ta aihuwa idan suka ce halqa shine ma'ana Allah ya jefe ta da ciwon makogoro ko kuma halqa Allah ya sanya gashin ta zube to amma kasancewar ita wannan kalima haka Yahudawa suke yin ta domin mummunan kalima ce suke yi ga mace idan tana jinin al'ada shi kuma Hausawa suke cewa abokin me me yake cewa me kanwa baya rabuwa da farin kai ko kuma baya rasa mutunci Larabawa sai suka dauki irin wannan kalima suke amfani da ita amma su ba sa nihin hakikanin ta ba kamar yanda su Yahudu ba suke ne wanda akwai kalimomi da yawa irin su qatalakallah in aka ce qatalakallah ma'ana Allah ya la'ance ka to Larabawa suna amfani da irin wannan kalima amma ba sa nihin hakikanin ta to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da wannan kalima da Yahudawa suke yi amma ba dan yana nihin hakikanin ta ba shine yace aqra halqa sai manzon Allah yace a qafat yawman nahar shin Safiya tayi dawafi a ranar layya ma'ana ran 10 ga wata shine dawafu ne fara kila na am aka ce masa kwarai ai tayi kana sai manzon Allah yace fanfiri yace to wuce mu tafi don haka ba za mu tsaya ba wanda bayani ya gabata idan mace jinin al'ada ya zo mata bayan tayi dawaful ifada babi ne na musamman malam yayi wanda ya zo da hadisin da ke tabbatar mana ba magana ta hijira ta yi dawaful wada shikenan wannan dawaful wada ya sauka daga kanta kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa an umarci jama'a karshen alƙawarin su ya kasance da Ka'aba shine tawaful wada sai dai an saukaka ga mace wanda take mai jinin al'ada ba sai ta tsaya ba sai ta juya ta tafi gurin su to shine anan manzon Allah yace famfiri yace mu ce mu tafi sannan al-Imam al-Bukhari sai yake cewa wa zadani Muhammad an gane ko Muhammad anan shine ibnu Yahya az-Zuhri duk da cewa suna ganin Muhammad ibnu Sallam ne sai yake cewa yazo da wannan hanya Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Madina muna nihin birnin Makka la nadhkuru illa al-hajja ba abin da yake gaban mu face haji kawai haji kadai muka tafi domin yi falamma qadimna lokacin da muka iso Makka amarana annahilla manzon Allah sai ya umarci mu cewa mu kunce harami idan mun gama tawafi mun yi safa da Marwa amma suwa ne da manzon Allah yake su kunce harami duk wanda bai koro hadaya ba kamar yadda bayani ya gabata duk wanda bai koro hadaya ba manzon Allah sai ya ce niyyarsa ta haji ya maida ta umra idan yayi tawafi yayi safa da Marwa manzon Allah yake ya kunce shine Aisha tace falamma qadimna lokacin da muka iso Makka amarana annahil manzon Allah ya umarce mu cewa in mun gama tawafi mun gama sa'i mun kunce harami falamma kanat laylatun nafr wato yayin da daren wato barin mina ya kasance an gane ko kenan abinda muke nihi abinda ake nihi da annafr anan annafr usani kenan don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta akhir yayi a daren 12 ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi kusantar Safiya Aisha ta bashi labarin ga halin da take ciki jini ya zo mata shine tace habat safiyatu bint huyay wato safiya bint huyay wato jinin al'ada sai ya zo mata fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama akra halqa ma uraha illa hadisatakum manzo an gane ku wato ma uraha illa hadisatakum manzo Allah yace ai bana ganin safiya face mai tsida ku ci me yasa ya faɗa haka saboda bai san halin da shi bai san ba cewa tayi dawafu da ifada an gane ko inda ya san tayi dawafu da ifada manzo Allah ba zai faɗi wannan kalma ba ma uraha illa hadisatakum thumma qala sannan sai manzo Allah ya faɗa yace kunti ufti yawman nahar yace ke safiya a ranar da yake yin dawafi yana nihin dawafu da ifada qalat na'am safiya tace kwarai qala sai manzo Allah yace da ita famfiri yace to wuce mu tayi an gane ko tunda ke riga kin yi dawafu da ifada kenan ba maganar kenan a tsaya qultu ya rasulullah aisha tace sai nace ya manzo Allah inni lam akun halaltu tace ni fa har yanzu ba ban sauke harami ba mi take nihi anan Aisha domin kar mu manta ya gabata ta kai kukan tawajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi yanzu duk jama'a za su koma da haji da umra ni in koma da haji kadai domin ita an kusa isowa maka jinin al'ada ya zo mata jinin al'ada bai tsaya ba har sai da aka fita aikin haji manzo Allah yace mata ta aikata to abin da ne haji yake aikatawa sai dai tawafi ne ba za ta yi ba to dan haka da ta kai wannan kuka shine sai manzon Allah ya ce mata fa atamiri min at-tal'ib wato je kike dauko umra daga wurin da ake kira shi at-tal'ib kar mu manta ya gabata manzon Allah ya hada ta da dan uwanta Abdurrahman ibnu Abi Bakar ya dora ta a rakumi suka tafi can tal'ib Aisha ta dauko harami shine yake cewa fa kharaja ma'ahu akhuha dan uwanta kenan Abdurrahman ya fita da Aisha suka je wancan wuri ta dauko harami suka zo cikin Makka Aisha ta zo ta yi dawafi ta yi safa da Marwa suka gama suka kamo hanya za su zo inda suka yi mahada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Aisha ta ce falaqinahu muddalija wato sai muka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muddalija wato yana mai biyo dare kenan kamar yanda ya gabata ne yace babu lidilaj kenan adidilaj in kama dalul kin kenan shadda kenan tafiya ta karshen dare tunda anan da aka yi magruba aka yi isha bayan Isha ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Abdurrahman da shi da Aisha su je can Tan'im ta je ta dauko umra wanda zuwa Tan'im ko tafiya ce a kalla ta fi kilo 10 daga haramin Makka tafiyar ta fi kilo 10 to suka je can ta dauko umra suka zo to sun zo sun gama ta gama umra kenan za ta koma can Wadul Muhassab inda suka yi mahada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita tana shigowa tana fitowa daga birnin Makka shi ko yana shiga shine kamar yanda ya gabata kenan falakituhu musidan shi yana shiga kenan ita tana fitowa shine anan take cewa falakina humuddarija kenan sai muka hadu da shi wato yana mai biyo dare kenan zai zo Makka domin tawaful wada fa qala sai manzo Allah yace mau'iduki makana kaza wa kaza ma alqawl take ma'ana inda zamu hadu shine manzo Allah yace wuri kaza da kaza a can zamu hadu to dan haka wannan babi malam ya biyo da shi dan karka fahimci cewa in har sauka anan Muzdalifah Wadil Muhassab sunna ne ba ana nihi ba cewa dole sai ka kwana kenan in ka sauka ba laifi a farkon dare kana iya fita daga nan kamar yanda Aisha wato a farkon dare ta fita daga nan suka tafi can Tan'im domin ta dauko umra kuma shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen dare ya bar Wadul Muhassab ya tafi Makka wato domin yayi tawaful wada kenan ba ana nihin mutum in ya sauka a Wadul Muhassab cewa sai ya kwana ya wayi gari sannan zai iya barin wannan wuri kenan saukar ita ce sunna kenan a farkon dare kakan iya barin wuri domin manzo Allah da ya sauka anan yayi azhar yayi la'asr yayi magriba yayi isha bayan yayi isha manzon Allah ya dan kwanta kina a ƙarshen dare manzon Allah ya tashi ya tafi Makka domin yin tawaful wada a ƙarshen dare ita kuma Aisha da suka zo aka sauka anan suka yi azhar suka yi la'asar suka yi magriba suka yi isha sannan kuma a farkon daren kenan ita Aisha suka tafi can Tan'im domin dauko umra kenan in ka dauke shi akan idlal kenan ya halatta in dai ka sauka bayan isha kana iya bari ka kama hanya ka tafi ka Makka in kuma kana so kana iya dan kwantawa kenan a ƙarshen dare ka bar wurin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari kuma kakan iya kwana shi ma ba laifi bane sauka dai a nake ita ce sunna kin amma kuma ba ta daga cikin ayyukan hajji nan muka zo ƙarshen kitabul hajji da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك